Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol, Daniya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, da fata an wayi gari lafiya. Da mai karanta labaran duniya Baba Yakubu Makiri. An kashe mutane 20 kana aka jikata wasu 26 ana kuma zato an tsare mutum daya biyo bayan hare-hare na harbe-harbe da aka yi a jiya Asabar a wasu kasuwannin zamani a Amurka a wani gari da ke kan iyakan El Paso da jihar Texas, inji 'yan sanda. Jami'an hukumar tsaro sun gano wanda ake zato da aikata harbe-harben da suna Patrick Crosses, mai shekaru 21 daga Allen na jihar Texas da ke cikin arewacin Dallas, a cewar kamfanin dillancin labarai ta na Associated Press. Dallas na kimanin tazaran kilomita 1 ne daga El Paso ta gabas. Da misalin karfe 10:30 na safe agogon yankin ne 'yan sanda suka fara samun kira da rahotanni akan harbe-harben a babban kantin Walmart da kuma kusa da wata kasuwar zamani ta Cielo Vista da suke gabashin birnin. Sergeant Robert Gomez shine mai magana da yawun ma'aikatar 'yan sanda na El Paso. Ya ce galibin harbe-harben an yi su ne a Walmart, inda akwai sama da mutane 1000 masu sayan kaya da kuma ma'aikata kimanin 100. Iyalai da dama sun bi rangwame ne na haraji a lokacin hutu da suka je su saye kayan makaranta, a cewar jami'an. Wannan wani al'amari ne da ba a taba gani ba a El Paso, inji Gomez. Yana nufin harbe-harbe da kuma raunata dimbin mutane da aka yi wanda ka iya kai su ga rasa rayukansu. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper yana kai komo a yankin Asiya a balagurunsa ta farko zuwa kasar waje a matsayin shugaban ma'aikatar tsaron Amurka. Balagurun nashi na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ta janye daga yarjejeniyar shekara da shekaru a kan mallakar makamai masu linzami da kasar Rasha. Janyewar da yana nufin Washington da Moscow suna da hurumin kira makamai masu cin zogun zango. Haka kuma wannan na zama mummunan labari ga kasar da ba ta taba shiga wannan yarjejeniyar ba kamar China. Sabon sakataren tsaron Amurka ne, Mark Esper, ya ce yana so ya ga Amurka ta mallaki sansani na makamai masu cin matsakaitan zango a Asiya. Amma wato makamai da ya zuwa ranar Juma'a aka haramta mallakar su. Ya ce ko shakka babu haka sai haka yake so ya gani, amma dai a fahimce shi akan wani magana guda. Ya ba yana nufin wato makamai wanda ko kuma ba makamai na kare dangi yake nufi ba. Amurka da kungiyar talaba sun fara tattaunawa a zagaye na 8 a hukumance a birnin Doha, inda bangarorin biyu suka nuna alamun cimma daidaito a wannan zagayen wanda ka iya kawo ƙarshen dadadin yaki da Amurka ta shiga a tarihi. Kungiyar Taliban ta bayyana alamun kulla yarjejeniya a wannan karon. Wakilin Amurka a wannan tattaunawan, Zalmi Khalid, ya faɗa a wani sakon Twitter cewa sun shirya domin su sanya hannu a yarjejeniya ta ƙwarai. Sai dai da alamu ana samun rashin fahimta da juna akan abinda yarjejeniyar za ta kunsa daga bangarorin Amurka da Taliban. Ita dai Taliban tana kallon yarjejeniyar ce ta janye sojojin kasashen waje, musamman ma Amurka da kasar Afghanistan, wanda a ita kuma bangaren ta za ta yi alkawarin daina amfani da kasar Afghanistan tana kai hare-hare na ta'addanci akan kasashe na daban. Ana shirin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mazauna birnin Mogadishu babban birnin kasar Somalia suna alhinin rasuwar magajin garin birnin wanda ya rasu a ranar Alhamis sakamakon raunuka da ya samu a wani harin ƙonar bakin wake da aka kai a ranar 24 ga watan Yuli, harin da ya halaka akalla rayuka guda shida. Abdulrahman Umar Usman da aka fi sani da injiniya Yariso, wato karamin injiniya kenan da harshen Somaliyanci, shi ne babban jami'in gwamnati wanda aka kashe shi a munanan hare-hare da ake kaiwa birnin babu kankautawa a cikin 'yan shekarun nan, da yake zudda hawaye da idanunsa a wurin wanda ake kiran shi Adin, ya gaisa da jami'an tsaro da suke kula da wurin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi, shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasura da Ma'ali Kaya zan gabatar. Yanzu dai APC mai mulki da PDP mai adawa sun kammala gabatar da shaidu gaban kotun zabe bayan sa bakin majalisar dokokin tarayya kan takaddamar zaben kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi bangaren tsohon kakaki Damuna ya yi hijira zuwa Kano. Shi kuma dan Maliki Lanzai har yanzu batun zaben fidda gwanin majalisar wakilai yake yi. Ina ma duk zababbu za su jingina komai su koma raya ilimi, in ji tsohon malamin firamare Tanko Usman Fodio. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Bangaren APC da shugaba Buhari da kuma bangaren Atiku Abubakar da jam'iyyar PDP sun kammala gabatar da shaidunsu gaban kotun sauraron ƙarar zaɓe da ke zama a kotun ɗaukaka ƙara a Abuja. Yayin da APC tun farko ta yi alwashin gabatar da shaidu 254 ta samu gabatar da 7 ne cikin kwana biyu. Yanzu a tuna ita ma PDP cikin shaidu 400 da ta tsara gabatarwa ta gabatar da 62 ne. Alƙalin kotun Muhammad Garba ya tsaida ranar 21 ga watan nan ta zama ranar gabatar da rubutaccen bayani na ƙarshe daga bangarorin biyu. Lauyan shugaba Buhari Wole Olanipekun ya nuna cewa ya gamsu da irin shaidar da suka gabatar gaban kotun. A al'adar irin wannan shari'ar dai takan ƙare ne a kotun koli. Masanin siyasa Ahmad Ibrahim Lau na cewa demokuraɗiyyar Najeriya na kyau koda akwai sauran tafiya don kamo Amurka.
Tunda an ce majority right or majority rule minority right. To wannan sai ka samu koyaushe ana dan samun tangarɗa. Aibin kowa yana da nashi. Za ka samu su ma 'yan hamayya ɗin suna wuce gwan adiri. Akwai abubuwan da ba su cancanta ba, ba su da makama o makafa a doka, amma sai ka ga suna kokarin ko yunkurin aikata su. Su dai su munanawa wanda suke kan mulki. Zuma wanda suke kan mulki in suka tashi ramukan abinan ramukan gayya za su wuce gona da iri, tunda wancan su ma wuce gona da iri suke. To wa'annan abubuwan su ne muke gani ya kyautu a ce an fara gyara su. In ba haka ba demokrasin za ta ci gaba ta tafiya a karkace. Domin koyaushe aka yi kure sai a ce ai jaririjan demokrasi ce. To jaririjan nan ba ta girma.
Wato ya nuna tunanin wasu sai ta shekara 200 ko fiye da haka irin demokuraɗiyyar Amurka ke nan kawo ta girma.
Manufan wasu sai ta kai ga haka. To amma ni a tunanina da kuma abubuwan da nake gani suka faru a duniya ba sai an zama haka ba. Misali mu dubi India. Tunda India ta samu mulkin kai, ka ga na ɗaya ba taɓa juyin mulki a India ba. Waɗannan jam'iyyoyin da tsakanin su suke ta musaya, wannan in ya buge wannan karo wani karo shi ma sai a buge shi, da haka dai ake tafe har yanzu. To na kai ka da nisa ma na kai ka India, anan makwabtanmu Kamaru ba ta taɓa juyin mulki tunda aka yi independence.
Eh haka sai kullum ma yanzu banda tun mulkin Ahmadu Ahidjo yanzu wannan Paul Biya nan ake ta magana, ina jin yanzu kan ma ya koma kamar shugaban mulkin rai da duk lokacin da aka yi zaɓe shi yake lashewa.
To wannan kuma ba za mu shiga da zurfi harkokinsu ba, don ƙasa ce daban mai cin kanta. sai suka san yadda suke yi da suke tafiya. Amma dai dole mu mara musu baya da cewa tun da suka samu independent ba a taba musu juyin mulki ba. Yadda suka yi suka kai ga haka nasu ne. Amma abin sha'awa ciki shi ne mu din mu yasa ba za mu kasance haka ba. Zo yanzu dai mun samu an samu shekara 20 a jere. Demokradiyya ke tafiya kuma bata samu dai wani tangarda da za a ce ya durkusar da ita kan gwiwanta ba. Muna fata kurakuren da ake yi mutane ke fada ko a kan jaridu ko a su kafofin yada labarai gwamnati ta rinka gani ya zama mata hannunki mai sanda kuma ta rinka daukan matakai na gyara.
Wannan kenan daga tabarun kimiyyar siyasa. Bayan zabakin majalisar tarayya ta kaddamar zaben kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi, bayan a farko an samu bangarori biyu na ikirarin nasara, bangaren tsohon kakakin majalisar Kawuwa Shehu Damuna ya yi hijira zuwa Kano don jiran yadda bakin zaren zai warware ko aka san haka. Kawuwa Damuna ya zanta da wakilin mu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da rakiyar magoya bayan sa yan majalisar dake hijirar.
To wannan gaba da gaskiya zama muke jiran sabuwar doka da oda na kaddamar da majalisa ta tara. Saboda abubuwa da dama sun faru har kai ga yayinmu daga majalisar ƙasa suka kafa kwamiti, kwamitin nan suka zo Bauchi suka sadu da duk wanda suke da ruwa da suke cikin harkar, kuma ma har suka yi irin sharan basi daga jama'a. Sannan suka mai da rahoton su wa koren majalisa. Majalisa kuma ta yanke hukuncin cewa an ba da mai girma gwamna sati hudu ya ba da sabon kiran kaddamar da majalisa ta tara, wanda a yadda suka nuna idan bai haka ba almisali su a matsayin su na majalisar ƙasa za su dauke gudanar da majalisar jihar Bauchi. Da haka yanzu zaman da muke muna zaman jiran
da wannan hukunci na majalisar ƙasa. Kai yanzu ba shugaba bane kamar yadda kuke ikirari ba?
Eh, ni a majalisa mai bin doka da oda tunda an ce ni haka na dauka, kuma haka na tsammanci ya kamata a ce su ma ɗaya bangaren su dauka, duk da cewa su ba su yadda da wannan ba. To amma tun farko Allah shine shaida, kuma yan jirya yan uwanka wanda tun ran da muka yi wannan al'amari na farko na ce musu mu masu buka doka da oda ne, da haka mun tsaya akan wannan muna jiran wannan hukunci insha Allah.
Lafazan kana nuna cewa wancan hukunci na majalisar tarayya yayi muku daidai.
A yayi, kuma ba wai mu ba, ai layi ne na adalci. Abu ne wanda aka bincika kuma dadinta ba mu kadai suka gani ba, wanda kungiyoyi da daidaiku sun zo gaban su wajen, ina jin sun ce sun kai wajen 20 da wani abu kasidu da suka samu. To kaga bisa wannan suka sa suka tantance suka ga abin da ya faru, kuma suka yanke wannan hukunci din.
Kana maganar hukuncin majalisar tarayya da ta zo Bauchi game da wannan takaddama, a hannu guda kuma mun ji hukuncin babbar kotun Bauchi wacce ita ma ta zartar da ta ta hukunci na oda da ta bayar.
Eh, duka ta bayar. Ɗaya daga cikin dalilan da ya sa kaga mu a nan bangaren kenan muka tsaya. Har yanzu tun daga ran da aka yi wani abu ranar 20 ga watan da ya wuce zuwa yau, ba za ka samu ɗaya daga cikin mu 20 din nan da ya karya doka da oda ba. Kuma su ma majalisar ƙasa, wanda na tabbatar in mai saurare ya saurara ran da suke fama kaddamar da wannan hukunci, ai wani ya tashi ya kawo batun ita wannan kotun da ta riga ta bada wani hukunci din. To amma abin da ke faruwa shine ba wai yanzu ba, tun a baya ita majalisa ba ma ta tarayya ba ta jiha ma kotu ba ta hana ta aikin ta, sai dai idan bayan ta gama kotu take jin cewa abin da ta yi ba daidai ba wani je kuma sai kuma ta bi ba a san abin ta yi hukunci.
Kamar hankalin ku ya fi kwanciya da hukuncin majalisar dokoki ta tarayya akan wannan batu fiye da waccan oda ta kotu kenan?
A har yanzu mun bangaren kotun ma ban mu tsaya ba, ai a matsayin wanda na kotu har ya shafe mu tun da muna cikin karar da aka yi. Warin lawyer mu su ma sun rubuta bana nazu, kuma a ran da aka ce a koma nan za a koma za mu ci gaba da wancan magana. Wannan kuma ta tarayya ita ma yadda ta bayar muhammadan masu shaurara, dan haka ko ma tarayya ta yi ko ba ta yi, tunda ai da ma mun rubuce da zattazuwan da dokar da kuma su bangaren shari'a din. In har guda biyu ne sun kasa san ta dama karshen ta, ai kotun yake yin abin da ya kamata ta yi.
Yanzu a magana daya batutuwa a bangarori guda biyu suna hukunce-hukunce daban-daban. Baka ganin kamar wannan abin da ke faruwa zai kara jefa yanayin harkokin tafiyar da majalisar Bauchi yanayin da ba a zato, kuma ya kawo nakas ga cigaban demokradiyya?
Wannan kan ko mutum yaki Allah zai faɗi gaskiya haka ne. Tunda yanzu misali yau ana magana fatan ran 20 da ya kamata a ce an kaddamar da ita. Inda daga ran 20 ga watan nan zuwa yanzu an kaddamar community bi da ai al'amuran da ba haka ya kamata su kasancewa.
Shin wannan hijira na nufin akwai wata fargaba ce a Bauchi? In Allah yarda za mu samu amsa ko martani. Shi kuma Bello Haruna dan Malikin Lanzai a zantawarsa da Abdulwahab Muhammad na maganar lashe zaben fidda gwani ne na majalisar wakilai karkashin APC a Sade da ya ce ya lashe amma bai kai gaci ba duk da tafiya kotu.
An bani na ci professor bakurori shi fada na ci ga kuma takarda a hannuna satisfy true copy na je APC ma ta bani na ci.
To sai me faru?
Na bi matakin inda ake zuwa kotu na jefarar alkali yanke hukunci a kan lokaci ya dauki wata hudu kafin zabe da kwana 16 ya ce a lauyoyin mu duk ai adopt duk kowace takarda saboda wannan section din da ya kama ni din kuma yazo yanke hukunci sai bayan zabe da kwana 11 shi wannan alkali na wannan kotu ta Bauchi ya yanke hukunci akan cewa ba zai bani muka tabu court of appeal na Jos Federal Court of Appeal ita ma ta yi afami cewa ba za ta bayar ba sannan na tabi Supreme Court har sun karbi takardar mu cewa su suna yanke hukunci ne a wanda ya ci zabe bayan suna yanke hukunci a wanda ya ci zabe shi za su ba suka tambayi abokin takara na shi ina takardarsa lauyan sai tashi yace ba su da wani shaidar cin zabe sai affidavit alkalin wannan kotu suka ce su biyar ne suka ce yaya za a yi a ce an baka da affidavit sai suka ya sake dawo kan lauya na sai yace ina takardar mu sai lauya na ya ba su satisfied copy wanda APC ne ta bani a Abuja alkali yace to shikenan ai abin nan komai zai dawo yanke hukunci muna cikin wannan kawai sai ga MA Abubakar ya rubuto mana takarda tsohon gwamna na Bauchi duk wannan abun baya so in ce kuma ni da wannan na gani duk ɗan APC ne kotu ta bi magana sa akan cewa kada a bani ya rubuta wajen so 7 a cikin takardarsa section kaza ya kama ni section kaza ya kama ni kada a bani saboda haka ni nayi mamaki shi ɗan APC ne kan ko ɗan PDP saboda yanzu dai an ba wa PDP ni da shi mun yi zubar gari shi bai samu gwamna ba ni ban samu takara ba kuma APC ba ta samu wannan takara ba shi ya karya APC a Bauchi kuma ina ga har tashin duniya ba ta sake tare su riba mu dai muna yin Buhari 100% MA kan ya kar APC kuma Allah ya ji kanta a Bauchi
dama ai ba a raba siyasar Najeriya da korafi inda baya ma zaki tarar da shari'a kotu har wanda ake garar ya kusan kammala wa'adi kuma dai ya kammala wa'adin yanzu kuma sai ra'ayin tsohon malamin makaranta Tanko Usman Fodio da ke son gani ina ma duk zababbu musamman ma arewacin Najeriya za su mai da hankali kan ilimi
to na farko haɗin kai da shi ne babba kuma ya zamana su ɗin su mai da hankali akan ilimi domin arewacin Najeriya ilimi yanzu ya taɓarɓare daga primary school har zuwa gaba da secondary school ilimi ya taɓarɓare ya lalace an bar abu a baya saboda haka shawarar da zan ba su shine su zo su bar ma kowane alkawari su zo su gina mana ilimi domin ilimi shine ginshikin komai inda ilimi ake iya yin komai amma idan aka bar ilimin nan to fa ba abin da za a yi duk shirme ne
a tumar tanko in an duba akwai abubuwa da suka yi alkawari irin su samar da hanyoyi ayyukan yi ga matasa watakila ma wasu kamar jihohi masu kalubalen tsaro irin su Zamfara su jihar Yobe su Borno sun nuna za su ci gaba da yin ayyuka da suka shafi harkokin tsaro menene za a ce ya hada zan iya cewa ta ce a bar komai a koma harkar ilimi
ilimi kan ai shine idan aka samu ilimi za a samu tsaro kamu rashin ilimi shi yake kawo fitina kana da ilimi ina da ilimi ai ba za mu wani kungiya ta ta'addanci ko menene ba rashin ilimin nan shine babba saboda haka duk wani magana tsaro yana da kyau duk duniya in babu tsaro babu ci gaba amma duk rashin ilimi shi ya haifar mana wa'annan fitintunu a kasar mu kuma especially a arewa na domin da ai ba haka muke zanne ba to an bari yara sun yi karatu wasu iyakacin su secondary school an yi watsi da su ba su da hanyar da za su ci gaba kaga karshenta su ne suke zama fitintunu a cikin al'umma saboda haka ilimin nan shi ne gwamnonin arewa kaf gaba daya su manta da wani a'a kaza za mu yi titi su dawo su rungumi ilimi a tabbatar da ilimin nan ya inganta kowa ya samu ilimi to insha Allahu shekaru kaɗan shekara 10-20 za ka ga duk wannan fitintunu ba za a same su ba kana da ilimi ina da ilimi to za mu zanna lafiya
Malam Tanko ai dama ilimi shine ginshikin samun nasara mai ma'ana ba su raro duk da wani muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da wakilanmu guda biyu Abdulwahab Muhammad a Bauchi da Mahmud Ibrahim Korea Kano da kuma mai hada mana sauti Julie Gresham ni Nasiru Adamu Elikaya da na shirya na gabatar nake cewa Wassalamu alaikum.
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Hayata minaz-zilla!
Hayata minaz-zilla!
Hayata minaz-zilla!
Hayata
We demand for justice.
We demand for justice.
Yan Shi'a magoya bayan Sheikh Ibrahim Azzaki a daya daga cikin jerin zanga-zangar da suka yi tayi a nan Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, don neman sako jagoran nasu. Jagoran ne yan Shi'a wanda ke tsare tun bayan rikicin da magoya bayansa suka yi da sojoji a zaren jihar Kaduna shekarun baya. Wata kotun tarayya da ke nan Abuja ta bada belinsa a baya, amma ba sake shi ba, al'amarin da wasu ke zargin gwamnati da kin bin umarnin kotu. Babban lauya Abubakar Malami shine ministan shari'ar Najeriya a wancan lokaci.
Akwai fahimtar ka fahimci gaskiya al'amari game da abin da dangance tsari irin na shari'a kamin ka yanke hukuncin da'a ko rashin da'a zuwa gare shi. Misali da nake baka, idan aka je kotu aka yanke hukuncin cewa ainihin ana zargin ka da laifi ko ana tuhuma ka da laifi, kana da haƙƙi a shari'a kai da wanda ake tuhuma ka nemi kotu ta bashi ka beli. Idan ta bashi ka beli, abokin jayayya ba shi da haƙƙi na kalubalantar wannan beli misali a mataki na gaba ko yana da shi. To saboda haka idan ya dauki mataki na kalubalanta umarnin kotu akan cewa ba shi ka beli, kai ma abokin jayayya adalci na cewa ke bin umarnin kotu ba tare da ka bari an kare abin da ya danganci mu'amalar ta danganci bin bahasin belin da anka bayar a kotun kasa ya inganta ba ko bai inganta ba. To saboda haka a cikin wannan yanayi baka yanke ma abokin jayayya hukuncin kinda har ila yau, in ma ta bada hukunci akan cewa ainihin an ba shi ka beli akan ka kawo mutum biyu uku su tsaya, abokin jayayya ga cewa irin abin da ka aikata ta huskar laifi ka zama sanadi akila ka kafa ainihin tsari na gwamnati cikin gwamnati ko ce jiha kashi kana da gwamna da abubuwa makamantansu, yawaiwayi kotu cewa baka da haƙƙi na cikin irin wannan yanayi a ba shi ka beli, yana roƙon kotu da ta walwale belin nan saboda bai kai saboda bai yi ma kotu bayani ingantacce ba na cewa shi yana da awar cewa ainihin gwamnati ne ko hukuma ne a kashin kansa. Da kotu ta san da wannan jawabi a lokacin da ya gabatar da bukatar beli, da ba ta ba da beli ba, a cikin wannan yanayi yana so a walwale belin da anka basuwa. Kana yanke mai hukuncin da'a ko rashin da'a, rashin da'a ga gaban umarnin kotu a cikin yanayin da yake kalubalanta cewa ka tauye ma'auni game da bayani, shi ma ba ka yi.
Daga bisani dai almajiran na Elzazaki sun ci gaba da aiwatar da jerin zanga-zanga iri daban-daban a nan birnin Abuja har a baya-bayan nan, da aka sami fito na fito da sojoji a zuba da maraba da kuma na kwana-kwanan nan a tsakiyar birnin Abuja, inda ya sanadiyar da sauran wani mataimakin kwamishinan 'yan sanda da wani dan jaridar gidan talabijin na Channels. Daga bisani kuma wata babbar kotun tarayya ta zartar da hukuncin haramta harkar Islama ta 'yan Shi'a wato IMN tare da ayyana su a matsayin 'yan ta'adda.
The activities of the Islamic movement in Nigeria led by Sheikh Ibrahim Azzaki has over time evolved to constitute a grave threat to national security.
Shugaban 'yan sandan Najeriya kenan Muhammad Abubakar Adamu ke cewar harkar musulunci karkashin jagorancin Sheikh Ibrahim Azzaki ta daɗe tana haddasa barazana ga tsaron ƙasa da doka da oda da ma zaman lafiya da ɗiyoci da 'yancin Najeriya. 'Yan Shi'ar IMN suna da tsatsauran ra'ayi da ayyukan ta'addanci tarzoma da tashin hankali, al'amarin da ya saba da muradin ƙasa da ma ci gaba da kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya dunƙulalliya, domin suna mubaya'a tare da biyayya ga wata ƙasar waje daga inda suke samun ɗaurin gindi da tallafin kuɗaɗe don a wargaza Najeriya. Suna kuma tare hanyoyin cikin nuna isa da gadara da ma yi wa jami'an tsaron Najeriya karan tsaye da ma kashe su da kuma kafa sojojinsu da suke kira hurras waɗanda ake amfani da su wurin takurawa jama'a. Na nemi martanin Malam Ibrahim Musa mai magana da yawun almajiran na Elzazaki.
Za mu nufi kotu, mun ma je kotun muna kalubalantar wancan umarni na haramta mu da kuma cingina mana ta'addanci. To mun nemi kotu ta dakatar da wancan oda din, sannan kuma a dakatar da gwamnatin tarayya daga aiwatar daukan duk wani mataki da ke goyon bayan wancan oda din.
Aikace-aikacen da ake misali a baya irin su zanga-zanga za a ci gaba da shi ko kuma an dakatar da shi kenan yanzu?
Shi ma mun fitar da sanarwa a yau din nan ɗazun nan cewa mun dakatar da duk wasu muzaharori namu zuwa wani lokaci domin ba da dama mu ga wato yunkurin da ake yi na warware wannan matsala ɗin ta fuskacin kotu da muka shiga da kuma sauran kofofi da ake bi domin warware wannan matsala din.
Kan takurawa jama'ar gari kamar a tara hanya da sauransu. Me zaka ce akan wannan?
To ai ka san batun tara hanya fa inda mutum a Najeriya yake ai ba wani abu ne da mutum magana ba lokacin da ake ta kantin na siyasa ne ba ai ba. Duk ba ne yake kuka kan wannan mu ma din fa ba kwana muke akan hanya da sauransu ba. Illa dai su kawai masu kawo batun hanya din suna kawowa ne don dai su samu dama na su kanmu.
Yanzu misali a ce gwamnati ta ce to za a bari ku ci gaba da harkokin ku amma misali tattakin da ake daga wannan garin zuwa wannan garin a daina misali idan ana ko maulidi ko nagu a daina rufanyar da sauransu za ku amince da wannan sharadin
wannan wani abu ne wanda yake yana hannun su wanda za a tattauna da su da kuma malamai da ke cikin harka din
wasu daga cikin masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya da muka tattauna da su sun yi kolafin cewar kamar a muzaharorin da mabiyan ku suke yi ba sa nuna da'a ga shugabanni musamman a kira sunan shugaban kasa a ce masa criminal ko a ce masa dan ta'adda misali kamar me yasa kuke haka ne
kar a manta mutane ya kamata su bada uzuri cewa yawanci fa waɗanda suke haka din a ko dai an kashe mutum mahaifi ko an kashe mishi dan uwa ko wani abu makamancin haka ko uwa da sauransu
kaman a jiya lokacin da shugaban yan sandan Najeriya ke taro da manyan commissioners da kuma sauran mukarraban sa ya koka cewar kudin nan kuna son ku kirkiro gwamnati a cikin gwamnati ne sannan kun fara daukan makamai sannan kuna da alamu misali na tsagerenci haka da sauransu me zaka ce ga dangane da wannan
wannan kasa wani yanki na kasa muka ce a bamu mu ba muna fafutukar aware bane muna fafutuka ne na adalcin musulunci saboda haka maganar gwamnati a cikin gwamnati ma ba ta taso ba
to ko ta wace fuska masana shari'a ke ganin hukuncin ayyana shi'ar ta IMN a matsayin yan ta'adda barista mai nasara Kogo Ibrahim Faskari lauyan tsarin mulki ne
sashi na biyu a da ba a cikin baka yayi bayanin cewa duk wani abu da mutum zai yi wanda yake zai kawo wani dan uwan shi firgici ko ya kawo tashin hankali ko ya kawo wani yamutsi ko kuma yayi barazana ga kwanciyar hankali da zaman lafiyar kasa to ta'addanci ne zai magana ma yanzu a ce an kara furucin cewa yan ta'adda ne ba abu ne wanda ma sai an sake nanatawa ba
tuni dai ayyana kungiyar ta IMN a matsayin yan ta'adda ke ci gaba da haddasa muhawara tsakanin masana tsaro da kwararru kanar Aminu Isa Kwantagora tsohon gwamnatin mulkin soja ne a jihohin Kano da Benue
ita addinin shi'a ba wanda zai ce mata yan ta'adda ne amma wannan kungiyan alzazaki da ta dauko matakan ta'addanci ne ba hana su zuwa masallaci ba hana su amma ka kirkiro gwamnati cikin gwamnati babu a duniya inda za a yadda da wannan mun ga matsalan a Lebanon da Hassan Nasrallah
misali kai gwamnatin mulkin soja a jihar Kano
akwai su sosai a lokacin lokacin ma da muke Kano Elzaki na kulle lokacin bayan wani rikici kuma da ya jawo kaza a lokacin sai su je masallaci ranar juma'a ana huduba su ce su kafurtar da malamin su har huduban su
amma ranka dade su waɗannan mutanen misali an kama musu shugaban su kuma har an je kotu ta ce a sake shi a gina mishi gida a biya diya gwamnati ba ta yi wannan ba baka jin kamar ita ma gwamnati sai na ta laifin
to ita gwamnati da ta rike ka ta san dalilin da ta rike ka to kuma take-taken mabiya bangoya bayan shi din ban ga cewa gwamnatin da ke kula da jama'anta akan fannin tsaro za ta yadda ba ta samu wani kuma undertaking da za su ce to bari mu sake kama ni na san ko wancan lokacin da aka shigo Kalaba ne ya an kira mu da za a sake shi aka ce menene muka ce to ga shari'o'in kamar da to duk shari'o'in nan da aka yi da ya shure su ai ba yau ne ake rikici da shi ba
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
meilleure musique et les dernières nouvelles.